kai kenan ka fada wa mutanen Makka dan saboda wannan aya tana cikin surah al-an'am surah al-an'am ko makkiya ce gaba daya ka ce da su inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata wa mamati wanda kuma nake so har in mutu akai lillahi dukkanin sunan Allah ne ba dai da nake yi dan wani wanda ba Allah cikin ababen da nan sa lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamin ubangijin halittu wanda ya halitta su yake kulawa da su la sharika lahu faida abokin tare wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi halata kaunihi la sharika lahu wa bidhalika umir da haka aka umarci menene hakan da aka yi isharar zuwa da haka ne aka umarce ni ya zanto ibada gaba ɗaya ka ce kan tunta ta Allah ne wanda wannan shi ne ikhlas ala lillahi dinul khalq inna anzalna ilayka alkitaba fa'budillaha mukhlishan lahu ddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin dan haka wa bizalika ismul ishara yana ishara ne zuwa ga ikhlas wanda ake iya fahimtar sa a ma'ana karkashin abin da mun karanto a baya ko da ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da magana mun fahimta da kyau wa bizalika umirtu da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai aka ce annabi take fara ni ne farkon musulmai kul inna salati wa nusuki as-salat tana da ma'ana guda biyu as-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wanda ta kunshi tsayuwa da rukuki da sujud da karatu da tasbih ana buɗe ta da kabbara a rufe ta da me sallama inna salati lalle sallata to a nan gure shi sallah da ma'anar addu'a ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wanda muke bayani wanda yake da wa nusuki lafazin an-nusuk yana da ma'ana a larabcin sa yana da ma'ana a sharadi a larabce idan an ce an-nusuk ana nufin ibada ko wace irin nufin da ke ibada fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra annabi ya ce qudu anni manasikakum an-nusuk a sharadi ana nufin yanka an gane ku dan haka ubangiji ta ala ce fadidin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kage to wanne ake nufi a nan ma'anar nusuk ma'anar sa ta shari'a ko ma'anar sa ta larabci ma'anar sa ta shari'a ne ma'anar sa ta larabci shine ne ibada to a can gurin wajen sallah mun ce ma'anar sa ta shari'a ko ma'anar sa ta larabci dan ba ku ce ma'anar sa ne duk lokacin da aka sami ijmali lafazi ya zo zai iya bada ma'ana guda biyu al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lughawiyya al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al-haqiqa shar'iyya kullum wannan ka'ida ce sananniya haqiqa ta shari'a idan ake gabatarwa kuma da haqiqa ta larabci saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wasallam nassul qur'ani da a koyar da shari'a ne wanda a koyar da larabci duk haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ya ce lalle sallar sa da yankansa da zai yi wa mahayai mahayai shi ne duk abin da zai gudanar a rayuwarsa wa mahayai da rayuwa abin da zan gudanar a rayuwata wa mamati har kuma in mutu akai an gane ku wato ba wai yayi ya bari ba kenan abin da zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya mai da mutuwa akai duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta Allah ya ce da annabin sa fa abud rabbaka hatta ya diya kulli wato dan mutum gidi da zai yi ne ana har mutuwa ta zama wannan yake ne shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun illa wa antum muslimun. Kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiyaci ga ƴaƴansa. Wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Daidai ki da ma'anar wa abun da rabbuka haka ya ce. Dan haka abinda zan aiwatar a rayuwata har yanzu a mutuwata ya zanto na Allah ne. Wadanda suka ce wa mahayaya gudanar da rayuwata wa mamati da kuma gudanar da abinda zai biyo bayan rayuwata lillahi dukkan Allah ne. An gane ku? To wannan shine kimin sabagin Allah. Sabagin lillahi rabbil alamin. To shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa a nan gurin Ubangiji subhanahu wata'ala ya hada tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu. Ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah. Ibada ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka. Ka yanka dabba domin kusanci ga Allah. To wannan ita ce mafi girman ibada. To sai dai ko ana akwai munakasha mai tsawo tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada ta kamata ta zama ajin farko. Zakka tunda tana cikin rukunin Islam. Amma Sheikhul Islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan. Shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya. Ikhlasi tunda yanka lokacin da za ka yi da neman kusancin Ubangiji galibi ba a ce a yaƙe ka da ƴan taƙi zakka ko ana iya ƙin yaƙa ka ƴan taƙi saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan an tilasta ka ne don a fitar da haƙƙin Allah. Samun ladanka kuma wannan gwargwadon niyya ne wanda baka da ita mai girma inna wal a'malu kuma min niyyat. Amma duk wanda ya kwantar da rago don neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da namanka miskine wannan ba karɓar ibada ba. Cikin ibadojin dukiya wanda suna cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya. An fahimta ku akwai hikima mai yawa cikin wannan don haka Allah ya haɗa su tare da sallah. A wuri biyu cikin Alƙur'ani wuri na farko nan inna salati wa nusuki wuri na biyu inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika sallaka wanhar yankaka an hada su biyu to shine kuma ke cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawa tsakanin bawa da ubangiji yanayi ne don Allah an gane ku yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da Ubangiji sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa zuwa ga bayi to bawa na gari shine wanda ya zanto mai kyawun mu'amala tsakaninsa da Ubangiji ko mai kyawun mu'amala tsakaninsa da wannan halittu yasa Allah ce inna Allaha ma alladheena taqaw wal ladheena hum alladheena taqaw sun gyara mu'amala tsakaninsu da Allah wal ladheena hum muhsinun sun kyautatawa wannan wata kololuwa ce ta ibada ba kowa ke kawo mutum wanda Allah ya saba Allah ya saba inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukkan wannan na Allah ne rabbil alamin ubangiji ne la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi ce wa ana awwalul muslimin ne farkon musulmai to wannan wata irin awwaliyya ce ko dai ta zanto awwaliyyatun zamaniyya ko da zan so awwaliyatu ma'anawiyya awwaliyatu zamaniyya awwaliyatu ma'anawiyya awwaliyatu zamaniyya ya zanto kafin a samu kowanne mutumi a sararin duniya annabi ne ya zanto farko ta fuskar zamanance shine farkon musulmi awwaliyatu ma'anawiyya ya zanto kafin ka an samu waɗansu musulmai bayansa ba an samu amma da wanda suke kafinci da wanda suka zo bayansa ba wanda musulunci zai cika ya ba tsaye irin na annabi
wannan ne nafi da ayar na farko ko na biyu
na sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce ba awwaliyatun zamaniyya domin awwaliyatun zamaniyya kafin annabi akwai wadansu annabawa kamar yadda Qur'ani ya nuna akwai al'ummai kamar yadda Qur'ani ya nuna Ubangiji ya koro masa kisa annabi Nuhu gaba daya bayan ya zo karshen da yake bi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin labari ne na gaibu baka nan ya faru yanzu muka koro maka wannan labari ma kunta ta'lamuha anta, kai da baka san wannan labarin ba, wala qaumuka, mutanenka ma da ba su san wannan labarin ba, min qabli hadha, kafin yanzu ai maka wa'azi.
Dan haka me tasbir innal akhirata lil muttaqin, bayan an koro wata labarin annabi Musa, haka bayan an koro wata labarin annabi Musa aka ce masa ma kunta bi janibil garbi in qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta bi sajidi,
aka je gaba aka ce ma kunta bi janibil turi in nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma ataahum min nadhirin min qablika, haka da aka kawo kisan annabi Yusuf aka faɗa masa, haka da aka kawo kisan annabi Zakariya aka faɗa masa, duk inda aka kawo kisan sai an nuna wannan an sanar da shi abin da za a yi ba, saboda mutane ne da suka faru kafin sa sai nuna ba shi ne farko mutane ba, nan sun Qur'ani ne, Qur'ani da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo dan ya gaskata littafin da so gabace shi, ya nuna ba shi ne farko mutane ba, akwai littafin da gaba haka annabi ba shi ne farko mutane ba, akwai mutane da gaba bai so na bi ta rike nan maganar cewa annabi shi ne farko halitta, wannan magana ce mara asali, hadisin da yake nuni gare ta hadisin bai hadisi, hadisi ne mara asali, hadisi ne mawdu'i sai ya ce ma annabi aka dinga ba, amma hadisi ingantacce farkon halitta shine alkalami, farkon abin da Allah ya halitta alkalami, yace da alkalami rubuta, alkalami yace mai rubuta, Allah ya rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta harshen, alkalami ya rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta harshen, hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa a shekara 50 kamar da annabi ya faɗa, kafin a halittar sama da ƙasa da shekara 50 an sa alkalami ya rubuta har zaman nan da za mu yi, ba abin da zai faru na alkalami ne, wannan shi ne farkon, amma in ba haka ba wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakuzi, sai ka zo ka ce annabi shi ne farkon halitta, to da ka zo ka ce shi ne farkon halitta sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi sai ka ce shi ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdulmuttalib dan Hashi dan wane dan wane har ka ji zuwa ga annabi Isma'il, annabi Isma'il dan annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ka san sunan mahaifinsa Azam, to daga nan gurin abin da ya sama kuma suwaye duk kamar duk baka san inda Qur'ani ya labarta maka, to menene wannan wani rintsi da walwala ne, ka ce shine farkon halitta ya kamata a ce wani ya halitta ya haife shi kenan, amma a fara waka da Hausa a fara da Larabci a ce masa manzon Allah baban kulsu mu danwa dan suwaye ba, inda shine farkon halitta zai kamata kenan wani ya haife shi, wannan duk labarai ne marasa tushe, labarai ne marasa tushe, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya tabbatar masa da falala, kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shine farkon halitta ba sannan ya zanto yana da falala, an gane ku, zuwan sa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba, a'a wannan shi ke nuna cikakken falalarsa, ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya kowa dan an gama turo kowa, kowa ya kammala aikin sa, har yanzu duniya kuma tana buƙatar gyara, da yazo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba, wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi nashi sallallahu alaihi wasallam, ina fatan kun fahimta, wanda haka yace la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimina, awwaliyya ce anan awwaliyya ma'ana wiyya, ni ne farkon musulmi ma'ana ni ne musulunci na yafi da kowa ta, ni ne mika wuya na yafi da kowa, dan annabi ya ce ana afshaqu wa atqaqu lillahi, na fi ku jin tsoron Allah na fi ku takawa wurin Allah, Allah ko ce inna akramakum inda Allah atqaqu, wannan awliya din ne, idan ka ce awliya ce ta fuskar halitta to ya zaka dinga fara nan Musa ke koko, iya ce shine farkon mu ne a cikin kisa lokacin da yana maganin Allah ubangiji ce lantar, walakin nanzur ila aljabal fa inna taqarra makanahu fa sawfa tarani, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. لم تبت ما اول انا موسى شنو فرقهم لتا. اما انت كم هجا كتي وانا اول المسلمين انا محمد شنو فرقهم لتا. ابو كنز انت كم زي كم هجا دوت الار بيتي وانا انا موسى شنو فرقهم لتا. ان كان انا شنو 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 dole kai da shi ku zubar da makaman ku, kai kai da ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba, shi ma ya daba annabi Musa ne farkon halitta ba, kai ka fassara cewa annabi Muhammad shi ne musulunci ne ba ya fi na kowa jika zai zanto wannan shi ne abin da ayar take ne, ko ka kawo ma'ana ta biyu da malamai ke kawowa annabi Muhammad shi ne farkon musulmai a cikin mutanensa tunda kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin sannan kuma kowa ya bi bayansa, wannan kenan ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisa annabi Musa, annabi Musa shi ne farkon mummuni a cikin mai al'umman sai ka faɗi ma'anoni guda biyu kyawawa da ba cin karo da juna tsakanin su, wacce da tunda ta annabi Musa ba za ta ci karo da wannan ayar da take da tafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ko wacce tana aiki a wurin, amma in ka ce farkon halitta ake nufi sai a wata magana ta ce wata ma farkon halitta ta ce, to ko a tabbatar da jiya ko a tabbatar da farkon halitta guda biyu ne ko wani sai a jira yi. Wa qawluhu fa salli li rabbika wanhar, kuma Ubangiji ya ce fa salli li rabbika, ka yi sallah domin Ubangijinka, wanhar kuma ka yi yanka ma domin Ubangijinka. A nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar an nuna sallah haƙƙi ne na Allah, domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ta aka ce me lillahi, a nan gurin lamul istihqaq bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqu هذه الامور المذكوره في الايه, Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan aya, shine sallah, yanka da kuma duk gudanar da rayuwa da kuma abin da zai baka kuwa duk ne Allah ne kadai. A nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar, bi ma'ana wanhar li rabbika, amma ba sai an maimaita li rabbika ba, tunda wacce za ta dangantakar wannan yanayin ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah, yayin da mutum ya yi domin wani ba dan Allah ba ya zama to ya yi mai kira ya yi kira babbai kirka irin da mutum ba dan Allah ba, dan haka akwai masu yin kadan Allah, wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa ta ta abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa, kira gizai sun fara yawo a sama an fara sassabe saboda zaɓe ya bazo, yanzu masu tsafi suke samu abin da su wajen yan siyasa da barwa da Allah, jojin mai sihiri ya ce a kawo jakai guda ba saboda aljinin da zai hidima abin da yake so a yanka masa jaki ya kajinin jaki, to sai a yi bauta ga shi wannan aljinin, wannan shirka ne na fita daga musulunci, ka ci dan majalisa amma ka fita daga musulunci, ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci, ko idan mai kirkar ya bunkasa ya ce aljini ya ce ba abin da ake so sai a kawo masa jariri, jinin jariri dai, ko ya ce jinin dan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru, ko mace ko namiji ko tsoho ko yaro, in ka sai a ta neman mutane a dalilin jigiyar da sauran dogo mai kyaushawa a wankan tarwada dalilin da yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene, saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke karɓantawa wanda ya je neman bukata wajen su, kuma aljan ke karɓanta musu a yi kaza kafin su fita. Yanzu ko irin waɗannan har ƴan kore gare su, yanzu zamani ya kai masu tsubbuɗin nan yadda mutum ke zuwa idan ya buɗe wani kamfani ko ya buɗe wani katin kanti na kasuwanci ko na kungila ya kasance ya kama shago makeke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma, haka yanzu masu tsubu suke a nan gari kuma suna da ƴan koransu wanda suke zuwa Abuja su gaba da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin PDF suna akwai kuɗi da yawa a wajen su, ko waɗanda suke a can gindin maganin a Abuja sai a tura su sai je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malami, ai ba dama ne ai wannan ai idan yayi kaza kamar yankan wuka ne, akwai aikin su nan su wanda sun san yan boko yan uwansu su je su yaudaro su su farauto su kawo wa malamin abinda aka samu ai ka shimara duk yanzu akwai wannan masu neman duniya kuma suna nan suna tabi mata suna nan suna tabi dan saboda cimma wata bukata ta duniya, sai a zuwa ce sai an yanka sai an yanka kaza sai an yanka kaza, wannan wannan duk shirka ne, akwai wanda suke yi dan shirka ne karara, akwai kuma wanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je ka za a yi ba tare da an kawo waɗansu ababe masu wahala ba kai ba ka iya fahimta. Sai ni kike kamar malamin bai komai ba sai a baka wahala din. Yanzu ana son sai an samo ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a rijiya da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza an bayar da bincike an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da ƙarairayi irin waɗannan. Waɗansu ƙarairayi suke da toge dan idan abun ba a sagaye shi da wahalhalu ba ba za ka bayar da kuɗi da yawa. To sai a sagaye abun da wahalhalu yau za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo ababe da ƙarya. Akwai kuma waɗanda suke matsa fani tsaba. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن كربو حديث دجا علي بن أبي طالب Allah shi ƙare da a gare shi. Hanglansa ba ɓoye take ba. Ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun. Ɗaya daga cikin al-ashratul mubashara fil janna. Farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana. Sirikin annabi. Mujin kinsa Fatima ke. Ya halarci yaƙin Badar. Wanda annabi ta la'ana Allah sala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni daga farkon. Kamar Allah ya kalli wanda suka yi yakin Badr ya ce kai da yau ku yi duk abin da kuka dama na gafarta muku. Yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubi. Kuma ya mutu shahidi. Abdurrahman bin Muljim ya kashe shi a cikin watan Ramadan shekara ta 40 bayan hijira, wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib yake haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mun magana bi arba'i kalimat da kalmomi guda hudu. Abinda yake nufi da jumla jumla har guda hudu da nau'in zance har guda hudu. Kalimat anan ana nufin jumloli. Duk da cewa a istilahin malaman nahwu idan sun ce al-kalima shine al-qawlul mufrad, kalma daya daya wadda bata zama zance ba, bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama. Amma a larabce idan an ce al-kalima daidai yake da al-kalam, daidai yake da al-jumla. Dan Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha, kalimatun huwa qa'iluha. Bayan magana ce ba daya ba, ba kalma ɗaya bace, amma sai aka ce kalimatu shine fadin sarab jirjibun la'alli a'malu salihan bima taraktu. To kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatu. Kaga kidan kalma a lugance tana nufin jumla. Dan haka yace haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat, ya mun zance da kalmomi guda uku. Kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah, Allah ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu. La'ana Allahu man awa muhdithan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga mai barna muhdith. La'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi a Kitab al-Adahi babun tahrimul dhabhi li ghayri Allah wala ali fa'ili. Mutun nawa aka la'anta, nau'in mutane guda hudu. Na farko man zabaha li ghayri Allah, wanda yayi yanka domin wani Allah, wanda shine abin da yake da alaka da matashiyar magana. Babu ma da abin dhabhi li ghayri Allah, wato ubangiji ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah. Idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama. Al-ibadu ar-rahmatullahi ta'ala, ne santar da mutum daga rahama shine ake kira da suna la'anta a larabci. An gane ko? Ubangiji ya ne santar da shi daga rahama shiwa man zabaha li ghayrillah, wanda yayi yanka domin wani Allah. Ya zanto yayi yanka ne dan neman kusancin wani Allah. a zuciyarsa ibada ce yayi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba, wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne, wannan dai abin da yayi ibada ce ga wani Allah. Amma kar ku manta wanda ya yanka don ya karrama wani da nama amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba don ya ciyar da nama ga baki da yayi, wannan baya shiga cikin wannan, wannan abin da yayi ihsani ne zai samu lada gwargwadon ne. Kun fahimta ku? To da wannan ne za ku gane wanne ne yafi girman zunubi tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah, yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah, amma wajen yanka dabbar sai ya ce bismillah. Da kuma na biyu, a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki, amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba, kamar yace bismil masih ko bismil lata ko bismil uzza ko bismil mana. Wanne ne yafi girman laifi? Ya kamata ku fahimci cikin matsala. Amma ni nayi mamaki da har kuka yi sabani ma, ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna tarbiti. Na farko fi shirka yi, duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi. Abin nan da ya yanka daidai yake da ma'udin lillahi bihi. Dan ya yankan dan neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah? Ya yi bauta ga wani Allah. Ambatan sunan Allah da ya ce bismillah, wannan baya shirya abin da ya yanka. Na biyun da ya yi ba shirka ya fata koyi. Baya halatta a ci wannan dabbar saboda ɗan yanka da sunan wani wanda ba Allah ba. Ya ce bismil masih ko bismillah ko bismil uzza. Amma shi abin nan da ya yi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci? Bai kai wancan ba. Yana da laifi amma bai kai wancan ba. Kun fahimci wannan da kyau? Dan menene Ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada, aikin zuci ko aikin harshe? Maganan zuci ko maganan harshe? Maganan zuci kafin a kalli. Ina ba ta kun fahimta. Maganan zuci ake kallo kafin a kalli. Kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu amma harshe na ya furta wani abin da ba shi zuciyata ne ya. Da wanne za a mu'amalance ni? Da niyyata ko da abin da harshe na ya furta? Daniya. Daniya ne. Ai ku a zuci ko a bayyane bayani za ku nema. A nan gurin inda mu'amalar za ta taso, ai idan na yi inkari. Na ce ba, ko da kika zama shi nake ne ba zuciyata kaza take da sai baki na ku ce ce ka. Ku sai ku ce dole ku tabbata akan sai na rabu. Ba ku tsane akan me? Akan abin da ba ku labari. Ina fata an fahimta. Kai ne kana nufin ka ba wa ne kyauta. Ka tura shi wajen yaranka. Ka ce ga wani nan kana nufin ka ce 5,000. Sai ka manta ka ce 50,000. Daga ba sai kai maza bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa 50,000 nake nufi ba, 5 nake nufi baki na ya kuɓuce. Da wanne za a yi aiki? Kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka ce za ka yi azumi 5. Sai bakin ka ya furta 10. Amma a zuci kai 5 kake nufi amma bakin ka ya furta 10. Wanne ne abin da yake wajibi akan ka sauke nauyi? 5. Al-ibratu bil maqasidi la bil alfazi. Abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba. Furci na harshe mutum na iya janyewa amma zuciya abinda ta daura kai ta daura kenan sai fa'in tuba ta zo. Kun fahimta da kyau? Dan haka ko da mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne ya bauta wa wurin Allah, kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghayri llahi bihi,
bai halatta a ci ba, wanda ya ce ya ci mushe. Mun fahimta da kyau? La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu, wanda ya zagi mahaifansa guda biyu. To a nan idan an ce walid, galibi ana nufin namiji. Walidayhi yanzu an yi babu taglib ne, ita ma uwa ta zanto kamar walid. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu. To duk lokacin da aka ce mahaifi, kaka yana ɗaukar hukuncin mahaifi, kamar yadda kaka mace tana ɗaukar hukuncin mahaifiya. Don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkaninsu yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi. Haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkansu yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi. Kun fahimta ko? Duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al'abul mubashir, uba na kai tsaye, kafin kaka, kafin kaka na biyu, kafin na uku, kafin na huɗu, kafin na biyar. Amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke. Haka kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar in duk suna nan da rai, suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi. Sai dai idan mahaifiya din ya fi nasa sarki ne. Amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa, Allah ya la'anci shi, wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya shiga cikin hadisi. Wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsa ma ya shiga cikin hadisi. Kun fahimci wannan da kyau? To abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi. Man la'ana walidai. Wato kenan zai nuna mana lafazin al-la'anu yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Ma'anarsa na farko al-ibadu anir rahma. Ma'ana ta biyu kuma shine as-sabu. An gane ko? Dan idan an ce la'ana Allah man la'ana walidai, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifarsa. La'antar da aka jingina ma Allah ita ce me? Ma'ana Allah ya nisanta wadda ya nisanta da wannan bawan daga mai daga rahama. Amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifarsa, shi ya nisanta da su daga rahama ne ko ya zage su? Ya zage su. A sheki nan Allah anu yana ɗaukar ma'anar asabu, yana ɗaukar ma'anar al-ibadu anir rahama. Idan an jingina ma Allah sai zanto ɗaukar ma'anar al-ibadu anir rahama. In an jingina ma ɗan adam sai zanto menene? Asabu. Ko ku zanto addu'a'u billa'ana din kenan. Addu'a'u sayyi. Addu'a'u billa'ana. Kun fahimta ku? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abin a sarari cikin wani hadisi. Da yace yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa. Sai sahabbai suka ce kai fa yal anu rajulu walidayhi. Yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu? Sai Annabi ya ce kamar mutum ne ya zagi mahaifin wani. Sai wancan din ya rama akan mahaifinsa. To kaga yanzu shi na farkon shi ya dawo mahaifinsa zagi kamar shi zagi mahaifinsa kansa. Ko ya zagi mahaifiyar wani, sai wancan wanin ya rama akan mahaifiyarsa. To kaga wannan mai zagin na farko shi ya dawo mahaifiyarsa zagi kamar shi ne ya zage ta kai tsaye. Kun fahimta ko? Don haka idan aka samu masu zagayya guda biyu, mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa. Shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifin wanda ya zage shi. Yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa? Na farko shi ya zagi mahaifansa. Amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa? Bai zagi mahaifansa. Dan shi adala yayi, ba zalunci ba. Na farko zalunci yayi, na biyu bai yayi. Sakamako adal. Wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misla. Amma fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Idan bai rama ba yayi hakuri shikenan. Yanzu bai zagi mahaifinsa ba kenan shi wannan. Domin Annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifinsa ya rama. Yanzu wannan da aka yi ramar din shi ya dawo mahaifinsa zagi. Wanda kuwa Annabi ya fassara wannan din shi da abin da yake masa rinjayen faruwa. Galibi da wuya a zagi wani bai rama. Cikin mutum goma da za a zaga, nawa muke sa ran za su rama? A dai mutanen yau. Ko ba ku muka ce ya mun samu rinjayen ba? La'ana Allahu man awa muhdithan. Dan haka kenan baya halatta yawan zagi. Bai halatta mutum ya zo mai zagi, don haka aka siffanta Annabi
aka ce laysa ta'anan wala la'anan, annabi bai zo bai yawan suka mutane ba wajen kushe jama'a, ha ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane, an gane ku, ko bai zanto mai daga murya a kasuwa ana hayaniya ko hariro da shi ba, sallallahu alaihi wasallam. Wannan dukkan sufofi ne da ake so mutum ya sufanta da su, ya ladabtu da su, sufofi ne ababen yau. Uwa ta zagi me, ta zagi ɗanta, wannan kan ya kamata matan su suka fi kowa wannan a yau, to amma galibi ko ba sa adalci, sun sun tashi zagin yaro ba sa zagin mahaifiyarsa, sun zagi sun zagi wa wani, kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai yi laifi ko bai kawo ce bane akan karo ba kada a daki yaron kuma a zagi baban sa, haka da mijin yake zagi da wayo, to wannan marasa da'a kenan. Ya kamata su tsarkake bakunan su mata lokacin annabi da lokacin safansa, ba haka suke yin yin kunya da tsara ba. La'anallahu man awa muhdithan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga muhdith. Al muhdith yana daukan ma'ana guda biyu, domin al muhdith ismul fa'il ne na lafazin al ihdath, al ihdath shine farar da barna, imma ya zanto al ihdathu fi dini ko al ihdathu fi shu'unil ummati al-ihdathu fi dini, kirkiro wani abu cikin addini, muhdith ne, dan haka bin bid'a ake kiransa muhdith, dan haka annabi ya ce iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, to al-muhdith anan zai iya zama da ma'anar dan bid'a, mutumin da yake bid'a sai ka bashi kariya, sai ka taimake shi, sai ka bashi agaji wajen girmama bid'ar sa, Allah ya la'anta ka, la'anallahu man awa muhdith, ko ya zanto muhdith mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin ƙasa, mutum da yake sayar da barasa sai ka bashi gidan haya, mace ce take zaune zaman banza sai ka bata gidan haya, sai ba ruwan kuɗin haya da kake so ka zo hannunka, mutum ne yayi barna ya saci kuɗin banki sai ka je ka tsaya dole sai an fito da shi, mutum ne yayi maguɗi sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi bailin sa, san ba daidai ne ba, to yanzu kai yanzu nan abin da kai awai ka muhdisa, ka ce baki mai mai barna, domin muhdis mai barna, amma mai barna ta fuskar addini shi ne mai kirkiro abin da babu shi a addini, sai addini ne jama'a ku yi, ko yanzu to mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa, ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi, ko aikin sa shine sayar da kayayyakin maye, ka bashi gidan haya, ko ka bashi kariya, ko a kama shi ka je bailin sa, yana sayar da samun wuyu, yana sayar da kwaya, yana sayar da koken, sai ka fashi gidan haya, ka san wannan zai sana'a ka, ko ka zama yaron sa ka san wannan zai sana'a ka, kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan, la'anta ta hauka, shine la'ana Allahu man awa muhdithan, dan haka mai bid'a ba a taimakon sa kan bid'a, duk wanda ya taimaka masa la'anta ta hauka, mutum ne zai gina masallaci a makabarta, ya nemi taimakon bulo, ya nemi taimakon suminti, ya nemi taimakon kuɗi, idan ka bayar wannan hadisin ya hau kanka, wallahi ko shakka kake taron sai ka ce wanda ya wannan hadisin ya hau kanka, kuma ba kafara da za ta hau kanka, kun fahimta da kyau, abu ne mai girma taimakawa bid'a, laifi ne mai girma, dan ita bid'a fa Iblis ya kusanta sama da aikin sa, kamar yadda Sufyan ibn Uyayna yace al-bid'atu uhabbu ila iblis min al-ma'siyah, shi Iblis ya fi san mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sa, sama da mutum yayi zina, sama da mutum yayi shagiya, yace la'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha, saboda galibin aikin sa ko ana tuba amma bid'a da wuya ga tuba, saboda mai aikin sa ko ya san laifi yake, ko wanda zai sha barasa ba za ka ji kusa da masallaci ba, ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin, mai ne tafi da wurin, wanda zai harkar ta fasikanci sai ya bar gari wani ma, wani ma ƙaryawa zai matan zai wa matan sai zai tafi a kasar waje, kaga duk wannan yana koyewa ne baya so a gani, wanda sai ya tafi Tilani, Lagos ko Abuja ya je ya barnar sa, in ya dawo gida ko mummuni ne, dan baya son ya bata tarihin su a cikin ungwarsu ko garin. Kaga duk wannan ya da abin da yake menene laifi, amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai har sai yayi mata alwala. Yanzu waye ake sa ran zai tuba cikin su? Din sabo ko mai bid'a? To mai sabo ake sa ran zai tuba? Dan haka Sufyan ibn Uyayna wannan yana cikin fiqhun magabata. Idan haka Sufyan ibn Uyayna ya ce mai bid'a shi Iblis zai kusa sama da mai aikata. Saboda haka duk abin da take da an ce bid'a ne kai iyakacin kokarin ka ne ba su sautawa a cikin harkar bid'a. Dan shi mai bid'a fa kaman ta kara yake da annabi. Annabi ya zo ya ce wa mutane ku yi sallan wadduha akwai lada. Raka'a ta na alfajiri ta fi duniya da abin da ke cikin ta. Shafa ida wutri akwai lada. Wanda duk ya yi raka'a 12 a yini na lamunce masa shiga aljanna. Biyu kafin azhar da hudu bayan ta. Biyu bayan magariba, biyu bayan isha'i, biyu raka'a ta na alfajiri. Raka'a nawa kenan? 12. Yace ya lamunce masa aljanna. Duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka. Wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Har ma yafi na annabin lada. Ka duba irin wannan fa, shi ne fa abin da dan bid'a ke yi. Shi ne Imam Malik ibn Anas ke cewa wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce, abin da yake nufi annabi ya haici al'umma. Haka yace mun yabta da bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khana ar-risala. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله يقول ناتكامك أديننا أكملت لكم دينكم ناكمل الدين الجتب وأتممت عليكم نعمتي ناتكامك نعمتا نتيت نعم رانبول نعم المسلم ورضيت لكم الإسلام دينا. سيوان يزود كبايا bayan an cika, bayan an rufe, annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika, sai ya karo mana waɗansu wuridai na safe da yamma. Ya karo mana ɗan tasbihi na safe da yamma, ba irin na annabi ba, kuma ya ce kyakkyawa ne. Yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai faɗa wa al'umma ba. Sai da shi wani mai zakakuranci da fasaha da basira irin tashi, ya zo ya ce gashi ku yi. Wannan fushi ne fito na fito da annabi. Kuma ya baci sharadi sama da na annabi. Annabi yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa. Yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa. Ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala. Amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri ya ce ko ma ba za ka yi shi ba illa bi faharatin ma'iyya. Ko da taimama bai halatta kai ba sai na alwala. Nasa ne fa daga aljihunsa yake, amma ba za ka yi ba sai da me? Sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba. Kuma ya baka sharadi da safe kai kaza, da yamma kai kaza, da daddare kai kaza, kuma daga ƙarshe sai ce maka fa manna kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi. Dan haka wallahi bid'a ba ƙaramin illa ba ce. Dan haka duk salaf suke cewa al bid'atu baridu shirk, ita bid'a wakiltar shirka take, da ta tafi shirka za su yi wajen. Saboda haka ya kamata mutum ya, da mutum ya fi karfinta ya ketare ta shirka zai faɗa. Saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalinta. Ka tokan ta da abin da aka ce bid'a ne ke kiyaye ka tun gobe da kiyaye. Shi yasa Allah ya la'anta, la'ana Allahu man awa muhdisan. Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan, ko ka ce mai bid'a, ko ka ce mai aikata barna. Wanda duk ya taimake shi ya ba shi kariya, Allah ya la'ace shi. To wanda ya taimake shi kenan, shi ina mai aiki? Ba da aulakin. La'ana Allahu man ghayyara manaral ardi. Na hudu, Allah ya la'anci man ghayyara manaral ardi, wanda ya canja alamomin kasa, wanda ya canja iyakoki na kasa. Kamar me? Mutum ya canza iyakar gonarsa da gonar makwabcinsa, ko sa iyakar makwabci ta wato ainihin iyakar plotinsa da plotin makwabcinsa, ko gidansa da gidan makwabcinsa. Duk mutumin da ya wannan Allah ya lafi. an raba fulotai an babba sai ka shiga fulotin wani ko da dani ɗaya ne la'anta ta haukar ka. Yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canza iyakar ka ƙara shi ka matsar da shi iyakar gona ce iyakar fulot ne fili ne ko menene kai duk wannan la'anta ta haukai to ina ga wanda yake cinyawa mutane fulot. Yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinye mutane fulot. Akwai wanda ne zaka ya baya filinka a bayan gari idan baka yi wasa ba sai dai wata rana ka gida ya tashi. Ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wata shekara ka samu yaushe aka yanka wajen ga dadi ɗin da aka yanka wajen abin nan kai ga ranar da ka mallaki takardarka ke ce za a yi masa backdating ɗin takardar ya zanto shi ne ya riga ka mallaka. Yanzu kai takardarka ko kima takardar ko sai ba ta da ita. To wannan manzayyar manaran arziki ne yanzu fasadi yayi shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hau kansa dan shi ya shiga jimlar baya. La'ana Allahu man awa muhdisan dan shi ya zama muhdis ya zanto kuma zayyar manaran arziki wanda ya taimake shi kenan awa muhdis. Duk abin da zaka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane ka yi menene to yaushe ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen. Kai ne kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka karata ka kasa tara wa kanka shekarun da zaka kashe. Tara dukiyar kai kake amma baka san bai yi zaka kashe. Sai mutum ya mutu a ce ya bar fuloti 40 ya bar fuloti 80 ya bar 70 nauro da tukutuku da magudi duk ya bar wannan daruruka. Kuma hisabin na tun da jiransa a kiyama. Ranar da babu wani wanda zai kalle shi. Ba wani wanda zai taimake shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Saboda haka baya halatta ka canza iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fulot. In kai wannan da abinda zai sa ka towa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari zo miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da fulotin ga mai shi ko kimar kudin fulotin ga mai shi. In baya nan ga magadansa, in ba sa nan ga magadansu, in ba sa nan ba ka san su ba ka ware kimar adadin kuɗin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan. Wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah. Amma istighfarinka, salatin annabinka, hailalarka, wallahi ba zai samu da kai gaban Allah. Duk wanda ya ce wani. Ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku gargaɗi kada in gamu da ɗayanku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi a kan sadaka. Ko da sa a kansa da sata, ko da akuya a kansa ta sata. Wannan annabi ya faɗa babban da ake sata a zamaninsa. Amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da fuloti a kansa na sata, ko da mota a kansa ta sata, ko da mashin a kansa na sata, ko daloli a kansa na sata, ko nerori a kansa na sata. Wallahi sai an tsorawa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa shi dan akuya ne. Duk abin da mutum ya sata. Ko ka satan wa mutane, ko ka satan wa gwamnati, ko ka satan wa duk wanda ka sata, wallahi abinda annabi ya faɗa gaskiya ne sai Allah ya doma abin gobe kiyama. Tashin wato tashin hankali kenan. Ko da asiri na karshe a farfajiyar kiyama. Haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya yage filin wani kuma, ko ya kwace filin wani, ko ya shiga cikin iyakar filin wani, shi wannan annabi ya ce tsani ɗaya. Sai an miƙar da shi kamar ya zanto fuloti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a zagaye shi a sarƙa masa a wuya a zagaye shi suna jefa shi a wuta. Saboda haka abin ba wasa bane ba. Kawai ƴan duniya abinda suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba sun sha. In ka ga ba su sha boye ka gane ki kuma ka fi su kafa a sama. Ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke cewa ka fi su yawan wawu. Ka san lafazin wawu wai kana da wasifa to wasita wato laka wawatul kathira kana da wau ba iyaka ka fi su wasita a sama ka san wa da ka san wa da sai a daure ba gidi. To wanda suka daure ba gidi ba za su fice ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah zai kawo ku da azaba. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في غبار ودخل النار رجل في غبار قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا أنقه فدخل الجنة أنكروا حديث طارق ابن شهاب طارق ابن شهاب واتو أبو عبد الله كنان البجلي الأهمسي an yi sabani dangane da kasancewar sahabi ko ba sahabi wannan sun ce sahabi ne wannan sun ce ba sahabi bane amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi ne sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga wurin sa ba kai wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wurin sa to gashi ya ruwaito hadisi daga wurin annabi ya zama mursal ne amma mursal na sahabi kuma ka'idar malaman hadisi kamar kai ne mursal sahabi kai ne an gane ku da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga Annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi Tariq ibn Shihab ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Annabi jira da mutum tabbata gare shi ya ce daqala al-jannata rajulun fi dhubab wani mutum zai shiga ya shiga al-janna ko zai shiga al-janna fi dhubabin asladiyyar quda wa daqala an-nar rajulun fi dhubab wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyar kuda fi din nan fi ce sababiyya ba fi azarbiyya ba an gane ko qalu kaifa zalika ya rasulullah sahabbai suka ce yaya haka zata kasance ya annabin allah qala sai yace barra rajulani ala qaumin lahum sanamun wadansu mutane guda biyu sun wuce inda wadansu taron jama'a suke lahum sanamun su taron jama'an nan suna da wani gunki لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا باسا كالي وني وتي وجن حسي يا توجون أفو يا غباتر دومي ونن وجن سي يا توجو قربان قربان شيني يا توجون أفو نسرك يا باير دني من كسن ونن وجن كافن سكالي ينا حسي يا بو تام وجن فقالوا لي أحدهما سنسكتي واتي سكي متانا ننبيو قرب واتو gabatar da wani abu ga gunkin nan fa kana laysa indi shay'un uqarrib sai ce ba ni da abin da zan gabatar qalu qarrib walau dubaban sai suka ce ka gabatar da wani abu ko da kuda ne ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki fa qarraba dubaban sai ya gabatar da wannan kuda fa khallu sabilahu sai suka bude masa hanya yayin tafiyarsa annabi ya ce fa dakala da haka sai kasance zai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce da daya shi kuma qarrib gabatar da wani abu mana fa qala sai ya ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna allahi azza wa jalla ba yanda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba zai yi ba wannan tuba yin haka adarabu ulaka sai suka kulle masa kai annabi ce fa dakhala aljanna da haka sai shiga aljanna wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabuz zuhd da kuma abu nu'aym a cikin littafin hilyatul awliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancin sa amma dai magana da ta tabbata kamar yadda imamu dausari ya faɗa a shaykh ad-dausari a cikin littafin an-nahjus sadid yace hadisi ne ingantacce waɗansu malaman suna da'ifin da dadi amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daukar shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya yi istinbat hukunci hukunci da za mu gani a ciki kamar yadda yake cikin masail yace fihi masail al-ula mas'ala ta farko tafsir qul inna salati wa nusuk mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin الثانية مسألة أخو تفسير فصل لربك وانحر مسألة بيوكي تفسير فتن الله تعالى فصل لربك وانحر Salisatu mas'ala ta uku albada'atu bi la'nati man zabaha li ghayri Allah. Allah an ci mutum hudu cikin hadisi amma sai aka fara da wanda yayi yanka domin wani Allah dan a nuna shine yafi girman laifi sai aka fara da an gane ku. Arabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayki, la'antar wanda ya zagi mahaifansa. Wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayyir rajul wa yal'ana walidayka, wato ba lallai sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa, a'a ko da zagin wani sai wancan din ya rama, yanzu mutum ya zama shi ya zagi iyayensa kenan da kansa, kuma dai da bayani gaba da. Al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan, la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sako wajen aiwatar da safansa. Wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an, idan an ce muhdith shine mutumin da zai farar da wani abu, yajibu fihi haqqullah, wanda haƙin Allah ya zama wajibi a kansa. Fa yaltaji'u ila man yujiruhu, sai ya je fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi, min zalika dan kar a tsayar da haƙin Allah a kansa. As-sadisatu mas'ala ta bakwai la'anu man ghayyara manar al-ardi, la'anta mutumin da ya canza iyaka ta ƙasa. Wa hiya al-marasim allati tufarriqu bayna haqqika wa bayna haqqi dalika min al-ardh, wa to shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙin ka da dan uwanka, tsakanin gonarka da dan uwanka ko fulatin ka da dan uwanka. Wa tagayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin, canza iyakan nan imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu, duk wannan na shiga cikin canzawa din. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم, wannan mas'ala ce mai kyau fahimta, bambance tsakanin la'antar masu sako a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda daya. Wato ya halata ka la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazinata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba, ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin ƙasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba, wannan ya halatta. Amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane, Khalid ko Zaid, da ce kai Zaidu Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne, wannan bai halatta. Ko ga wani mutum mai barna a ban ƙasa, mazinaci, barawo ko dan giya, ka ce kai Zaidu saboda sai giyar ka Allah ya la'ance ka, wannan bai halatta. Amma a cikin taro ka la'anta gaba daya, wannan ya halatta. Ina fatan kun fahimta. Wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan, la'anta wani sanannen mutum guda daya, ko kuma la'antar ma'abuta sako a na waje ne, a game cikin taro, wannan ya halatta. La'anta cikin taro, saboda me? Idan kai la'anta cikin taro ba wanda za ta ba za ta faɗa kan kowa ba sai wanda ya tsinta faɗa kan. An gane ku? Wanda ya tsinta faɗa kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tsinta ba, amma wanda Allah ya kaddara zai tsinta nan gaba shi la'anta san ba za ta kabe. Amma lokacin da ka ayyana wani da cewa na Allah la'ance ka, ba ka da matsalarin mai yiwuwa gobe ya tsinta ba, ka ga mutum ya la'anta ba, shi bai tsinta ba, kafin mutum ya tsinta ba, sai Ubangiji ya yi masa zunubansa, yanzu la'anta da sai ka ga mutum ya zalunci ka yi. Dan ka la'anci wanda bai tantance la'anta ba, tunda duk mai duba ai ana kankare zunubinsa na baya, tunda an kankare zunubinsa zai zanto kamar ba laifin shi nan, la'antar da kai ta faɗa kan wanda yake bari wanda kanke wanda baya da komai, dan haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'ar sa ko saboda aikin sanansa. Wannan bid'a ne mai kyau da ya kamata ku fahimta. Za ka yi tabbatar cikin sahihul Bukhari wani mutum da yake yawan shan giya a kawo shaurin annabi ai masa bulala, baya hana kuma wata rana ya sake sa. Wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'anci wane, ya san da dama aka kawo shi ya sha giya, sai annabi ya ce a asar furanci shi kar ku tabbaci shi dan asar dan uwan ku, li'annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu, shi yana san Allah da manzon sa, ku dinga la'antar sa. Ina ba zan fahimta, shi yana san Allah yana san manzon sa, ku dinga la'antar sa. Annabi ya hana ala an ka din cikin abin da nufi a nan gurin, imma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai zanubin da yake yanzu bai cancanci al'ance shi bane, saboda haka la'antarsa ya zama zalunci. Imma annabi ya san mutumin nan zai zo ya tuba nan gaba taubatan nasuha, ita ma kuma tana kan gare mai zunubi. Imma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan tsayatsayan aikin farnar da mutane suka gani, wanda Allah ya ce innal hasanati yudhhibuna sayyi'ati. Duk wannan kaga bai tantance al'ajabi, imma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai tantance al'ajabi, duk wannan zai iya yi. Takaitar abin da za mu fahimta a ƙarƙashin wannan, la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sabonsa ko bid'arsa, wannan baya cikin mazhabin mu, baya halatta mutum ya tafi a kansa. الثامنة مسألة تتكوس هذه القصة العظيمة وان قصة من قلمة وهي قصة الزباب اتتي قصة ننك كمتمن ديغا باتر تقدادا نيمان قصان تيزوا غنكي اكتي زي شكا الجنة دكما وان ديكيا اكتي زي شكا وطاكي دكما وان ديكيا يتي بازي يبا شكما اكتي زي شكما اكتي زي شكا وطو الجنة للي مسألة من قلمة التاسعة مسألة تترى كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب كسانتهوار wanda yake ga wutan nan nan fa zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan allazi lam yaqsudhu wanda bai nufate shi ba da bauta bai nufaci gunkin ba da bauta bal fa alahu takhallusan min sharrihim yayi haka ne dan yin sanci sharrin su to wannan aka ci yaran su Muhammad bin Abdul cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufi ibada ba, amma ya yi don ya tsamar da kansa daga sharrin waɗannan mutane, to wannan zai sa ya rasa imaninsa, zai sa ya shiga wuta? Kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta, don kusan ba takalidi muke ba, ba kawai dai sai Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa ba, sai a sai shi ma ba a sallama sai an kuma ganganun malamai mai suka ce saura, saboda haka nan guja na yi gargaɗin wannan matsala. An gane ko? Domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu dan jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin, to wannan Ubangiji baya kama da zai, dan Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani, to kaga wannan ba komai a kansa. Wanda wannan kamar yadda ya faɗa, in dai har ya ce ya aikata haka ne, bal fa'alahu takhallusan min sharrihi, ya yi haka dan ya kubuta daga sharrinsa, sharrinsu, amma bai nufaci kyauta ba, to ina magana kuwa ce shi kyauta? An kuma ce shi kyauta? Dole in dai yana son a sallama masa, ya yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne. Al'ashiratu mas'ala ta goma, ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina, mummunai sun gane yadda shirka take, sun gane girman shirka cikin zukatansu. Saboda mai muka fahimci haka, ka duba ka ga kaifa sabara zalika alal qatl, yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda, walam yuwafiqhum ala talabatihim, bai dace da su ba, bai dagoye bayan su ba, ya aikata abin da suka nema, ala talabatihim akan abin da suka nema, ma kaunihim lam yatlubu illa al amal al zahir, tare da cewa abin da suke nema aikin zahiri, amma aikin zahirin ma ya ke tayayi, wanda inda ya yi aikin zahirin a zuci kuma baya tare da su, Ubangiji ba zai masa azaba, ya yi haka da dini ka ga ba komai, amma aikin zahirin ma ya ke tsaya tsaya ya bar mace mutaka, mun bayyana da kyau. Wato a nan gurin matsalan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci, sabawa musulunci ne, ko ya yi mummunan ladabi ga Allah, ko ya mona na harshe, ya mona na magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, wanne ya kamata ya yi? Shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi, ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin? To wannan malamai suka yi saɓani, waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba. Idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi, ko ka faɗi kaza ga Ubangiji, ko ka faɗi kaza ga Qur'ani, wata mummunan magana in ba haka ba muka ce ka, suka ce wannan dan ka faɗa ba ko, amma aikatawa kamar su baka Qur'ani sai ka saka, ko aikatawa su ajiye gunkin sai kai masa sujada, duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi, zai yi ka yi muwafaka da su a kai ba, sai dai kai shahada, suka ce aiki ba za a yi, magana ta rufe wannan kai amma aiki ba za su ba wanda ko malaman da bidin da akwai kuma da su ce a'a ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne ai hukuncin su daya ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne hukuncin su dai shine ne wuta kafirci dan haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka matukar a zuci baka tare da wannan abin da aka ce kai amma ka aikata shi ne kawai dan ka fita daga sharrin su to wannan babu laifi akan ka kamar yadda in ka fada da baki shi ma babu laifi akan ka matukar ka ba ka tare suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba sai ce man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah alkufru billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali dan haka duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman babu laifi ila fatan kun fahimta to wannan shine gamewa babu mutunci tsakanin magana da aiki to amma menene ya fi falala shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su dan ya kubuta da imaninsa ko kuma a'a ya ki yarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada to wannan ba a cewa wannan yafi ko wancan yafi sai an duba zarfin zaman da zarfin makan akwai inda ka sai hakuri har kai shahada shi yafi falala akwai kuma inda kai ka bayyana musu ka tana tare da su a zuci shi yafi falala an gane ku ko wanne akwai fagen sa wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba sai dai ku hakuri wani lokaci الهادية عشر مسألة تقوم شاء ديا أن الذي دخل النار مسلم وأن وان دي سيقوتا جمنا أدا وان دي سيقوتا جمنا دا كم مسلمين ينزع بن دي نتقباتر دوان نوكو دا قبون جيدن من كسن سنطا شيء ما يدن شيء من كاسر دي انبا حقا با ان دا اتي كاسر يدي كم سيزو يقباتر دوان نوكو دا قبون جي سيما تي ياس قوتا ني دن وان نقباتر دو قدن قدن كافر سن سندا دن كافر سن سندا amma tun da muka ce ya shiga wuta saboda wannan koda din ya zanto meye sanadiyar shiga wutan kodan kenan da shi menene musulmi ne ina fatan kun fahimta li'annahu law kana kafiran domin da ace da can kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zuba da ba za a ce ya shiga wuta saboda wuta saboda wannan asali ta ashar masala ta sha daya fihi shahidun lil hadith as-sahih a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru mithla zalik annabi ke cewa aljanna tana kusa da dayan ku sama da hancin takalmin sa yace wuta ma haka take ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake me zai sa ka rarrabe su ilimi ingantacce sannin ilimin Qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata ka gane aikin dan ka ne sanni in ba haka ba sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna tabbatar da shiga aljanna da gaggawa ka fada cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba dan ka mun gane ku as-salisa ta ashara mas'ala ta sha uku ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam gane cewa ashe niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsud al-a'zam babbar manufa hatta inda abadatul aslam har a wurin masu bautar gumaka wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri shi ne ba malaman da suka zai rawar da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta 13 din ta ci karo da mas'ala ta 9 wanda muka mai da martani kan ta tun da haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin sai gadar da a ce mutum ya bar musulunci har cewa a zuci ba ya tare da su gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine mai المقصود الاعظم الى ما تكون فيك والحمد لله تكون لك بدانا دي دي الله سبحانه وتعالى عندما مك يكسر لكم الله شاء والسلام عليكم في كي سوا ان غني ده wannan aya ta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to menene matsayin yanka da mahauta ke yi domin sayar da nama ko kuma yanka da mutum zai a gida da kansa dan kawai ya ci nama wannan halal ne kawai yankan da kai a gida domin ka ci nama ko wanda mahauci yayi dan ya sayar da nama wannan dukkanin su halal ne
abin da yayi ba abin da shari'a ta haramta masa bane ba. Yana shiga karkashin yanka wanda yake jahili. Ba a cewa dole kai, ba a cewa kuma haramun ne kai. Ina fata an fahimta. Baya cikin yanka wanda yake ibada ta shiga cikin sa kai. Yanka wanda ibada ta shiga cikin sa kai. Shine lokacin da za ka kwantar da dabbar ka yanka. Ya kasance ka kudura neman kusanci da Allah da yanka. Kuma ya kasance wannan naman miskinai sun samu na rabo da sadaka. Ko da kai ka ci miskinai kuma sun samu. To wannan shine yanka wanda yake na ibada kai. Shine ka kamar yankan da ake na hadaya. Idan an je aikin haji ga wanda ya tamattu'i ko wanda ya kira ni. Wanda dama wannan akwai na wajibi akwai na mustahabi. Na wajibi shine mutum ya kasance ya yanka dabbar ko da guda ɗaya. Abin da ya doro a kan ɗaya ɗin nan yanin ku ya zama mustahabi. Shi yasa annabi da ya je ɗakin haji ya yanka rakumi 100 shi da iyalin gidansa sallallahu alaihi wasallam. Dan ya fi kowa kyauta. Ba ka da wani mai arzikin da ya je yanka rakumi 100. Har yanzu dai ba mu sani ba. To shi ne babban abin da Ibn Taymiyyah ke kafa hujja da cewa yanka ibada ce mai girma don haka annabi ya fito da ita fili a irin wannan sifa. Kuma dukkan dabbobinsa ya kora su tun daga Madina ya sa musu alama bisa ga cewa duk wannan na Allah ne har aka je san sannan ya soke su sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta ko? To kaga yanka na hadaya wannan yana zama wajibi yakan zama mustahabbi akan abin da ya dora akan wajibi din. Sannan kuma yanka na fidiya shi ma ibada ne. Fidiya shi ne ta yi tangarɗa a cikin aikin hajji ko wata tangarɗa ta faru. Ko a umarka wata tangarɗa ta faru wanda ta sa za ka yi yanka to wannan yankan na dole ne don ya zanto jabaran lima taraktahu min alwajib ko liman takaftahu min almahzub ya kankare abin da ka bari na wajibi ya zanto ya cike maka gurbi ko kuma abin da ka aikata na sako ya zanto ya shafe to wannan yanka na fidiya shi ma ibada ne aka yanka na layya shi ma ibada ne waɗansu malaman sun ce wajibi ne waɗansu sun ce mustahabi ne galibi dai sun tafi akan mustahabi waɗansu kuma suka ce in dai mutum na da hali to wajibi ne baya da hali wajibi ya sauka wannan Ibn Taymiyyah ya matsa ƙwarai da gaske akan wannan shi da Imam Abu Hanifa cewa in mutum na da hali ya zama wajibi sai yayi layya ya hakuri in karasa to kaga wannan yanka na layya kenan daga nan gurin sai na gaba wanda dai yanka ne na ibada shine yanka na hakika na ragon suna idan an yi mu haihuwa ɗa namiji rago biyu in mace sai rago ɗaya wannan in kana da hali kenan in baka da hali ga namijin sai rago ɗaya kawai ka yanka babu laifi amma mutukar kana da hali biyu za ka yanka shi ma malamai sun yi sabani kan wajibi ko rashin wajibi wadansu suna tafiya kan wajibi ne amma dalilai da dama suna nuna cewa sunna ne saboda haka rago biyu dai shine abin da ake so idan ka samu idan kuma mace sai rago ɗaya ranar suna rana ta bakwai ba ranar suna shine ranar haihuwa wannan kauri babu shi a ciki abinda kawai ake da fa'an maka haihuwa za ka yi masa huduba huduba kuma kiran sallah kawai akwai nan dama kawai kama babu kiran sallah kadai hadisi ya kama zaifi ne da mun yi ta bada fatawa da shi sai kuma ya bayyana hadisi ne zaifi za ka sai muka tsayar kiran sallah kawai ake akwai nan dama ka gama huduba sai ka ambata masa sunanka wane ka faɗa mahaifiyar sunansa wane duk wanda ka fito jama'a an yi mamayin ba kuma sunan yaron ba ne ba wani abu na cewa sai an zo wurin suna annabi sunan da idan annabi ya ranar suna ya yi san sunansa da aka haifi Ibrahim ranar suna ya yi sunansa ranar haihuwa kai ya yi sunansa sallallahu alaihi wasallam a kuma da aka haifi Abdullahi dan gidan Usman binti Abubakar shi ma ranar da aka haifi shi aka kawo sunan annabi ya samu Abdullahi aka lokacin da mahaifiyar Anas dan Malik tana da juna biyu annabi ce ita haihuwa kawo shi aka kawo shi ya yi masa hutuba ya ce kuma sunanka Abdullahi mutane da dama annabi ya rada masa suna a ranar da aka haifi yaron yake cewa sunanka ka ko ba ta tsara da ma ba dan za su ba annabi ce sunan shi wani tana tare da ka rana ta bakwai idan an zo abin da ake shine yanka dabba rago biyu in da miji ne daya sannan kuma sai wayar roƙa da ya ski sai a auna wannan sumar da kudin da ya kai yawan nauyin wannan sumar sai a bayar da kudin wannan sadaka fi da dole ina an gama suna ba sai mata sun san sun yi maka suna ba har su kullu alai da su da ita a ba wani magana ta mace ko mai ko abin me kace kai da nan ka magana da hakuri da Allah yana da lada mutum ya yanka rago saboda neman kusanci da Allah amma da ya tashi namun sai ya cinye a gidansa shi kadai yana da lada shi wannan zubar jinin fa shine a wannan lokacin ake neman kusancin Allah da zubar jinin hikimar haka dai ƴan jahiliya su a lokacin su suna neman kusancin Allah zuwa ga gunki ko zuwa ga aljanna da zubar jinin to sai aka canza kai musulmi ka nemi kusancin Allah da zubar jinin maganar raba nama lokacin ya a gidanka ko ka raba ha muskine ko ka raba rabi a gida rabi duk yana da lada wajen Allah ko baka san matsarka da ko wace lada shine wanda ka tsira a gidanka annabi ce dinarin da ka ba muskine dinari ka sai buka jihadi da dinari da ka wuce fannin gida wanda ya fi lada wanda kai ce wanda ne da cikin fallan masu aure a kan gwamnati kuma yana cikin fallan masu iyali da yawa a kan masu kaɗan saboda gurgurda yadda suke ciyarwa da yawa da keke abinda ake so mutum ya sa niyya da inna mal amalu duk lokacin da suka matsa ma babu kaza ka san su mata ta musulun su babu shi kawai wannan kalmar babu ba wani abu to kai kuma sai ka sa kyakkyawan niyya wajen kawowa sai ka samu lada a kai za ka yi kai kake da haƙƙi kai tafiya eh kabari kace ko an haife sunan shi kaza ya halatta mai hakuri wanda yake cewa yanka dabba dole ne sai an fuskantar da alƙibla ba dole bane sai an fuskanta alƙibla da dabba dan za a yanka in an kalli kudu ko arewa ko yamma tayi ba dole bane fuskantar alƙibla wanda yake cewa wai mutum da yake yin bori kuma yana duk abubuwa na farilla kamar sallah azumi da sauransu amma yana bori duk mutumin da yake bori kaga bori ya tsafi ne duk mutumin da yake tsafi sallarsa azuminsa hajjinsa duk a rushe yake Allah ba zai karɓa ɗaya daga ciki ba dan ana gina ayyukan ibada ne akan aqida ta gari awwalu ma yajibu 'alal mukallafi tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkamin salati zuwa ga saboda haka farkon abin da zaka gyara shine imani sai ya gyara sunnan ibada ta yi kyau duk nacin ibadar ka in dai aqida ba ta da kyau to rusun shirk ibada ko kadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura shine Allah ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba wadansu fuskoki ran tashin kiyama za ka kansu sun yi sun sanyi kawai amilatun suna aiki tukuru a nan gidan duniya nasibatun kuma suna wahala a wajen aiki amma ta sula na rahama har da haka za su shiga wuta mai kunuwa saboda me aikin sun gina shi ba akan aqida ko aikin sun gina shi akan bid'a duk aikin da aka yi komin kansa in ba aqida mai kyau ba tauhidi mutum na shirka mutum na tsafi mutum na boli da bokanci wallahi tusulun suna azumin sa rufe haka duk aikin da mutum zai na ibada amma a wajen ibada duk mai falalar rike kayansa ta annabi ta isa ina fata an fahimta amma da zaran ka yadda falalar wani ka kawo cikin wajen rasulullah da kai da zaran ka yadda bauta wani kuma ka kawo cikin wajen la ilaha illallah da kai duk gurbin yadda kake yi fata duniya fa tare da kibar musulmai akan su fahimci la ilaha illallah muhammadur rasulullah in aka yi wa wannan karatu na tsafta aka fahimta karkashin qur'ani da hadisi da gungunan sahabbai da tabi'ai duk wata rigima amma matukar ba bai ce wannan fita in kwana ana rigima duk sallah kun yi ittifaki in zaka kwana kana wazi akan sallah ba wani cewa da haka azu haka aiki haka zakka wannan ba zan ku rigima dan ka zo ka ce ka sa alwani zaka magana kan sallah yau da wala ka kanta amma in ka rigima ta fato da ba zan ka magana kan tauhidi saboda anan ta fahimta ta samu tangarda to anan gurin ne dole kuma a samu mai ƙarya a samu mai gaskiya amma dan kun yi sabani akan sallah azumi tsaki ba iyan sabani kowa na kan daidai kina sabai suka yi sabani kowa na kan daidai annabi bai kuskurantar da wani ba a cikin da yake kar wanda ya sallah sai ya bulu kuraina wadansu suka bari sai da kan suka yi wadansu suka yi akan hanya kuma annabi bai ce kai wancan sake kai wancan sake ba
duk da cewa in muka bi babi na bincike ba iya cewa su wani sun fi dacewa da daidai, amma na wani din ba a rushe musu ba. Wannan saɓani cikin ahkam kenan, wanda ke baya kawo rigingimu ko kuma, amma saɓani cikin aqida dole a samu wanda yake kan ƙarya, a samu wanda yake kan gaskiya, dole a samu wanda yake kan shirya, a samu wanda yake kan faɗa. Amma saɓani na hukunce hukunce iyakar abin da za ka ce wani ne yake kan gaskiya wani kuskure ya, amma kuskuren da ya tunda ijtihadi ne yana da lada, wancan da ya daidai shi ma yana da lada guda biyu, wancan yana da lada guda. Amma idan aka yi saɓani a tauhidi ba wanda za ka ce ya ijtihadi, ai dama ba ka tauhidi ba ijtihadi a ciki, sai nafsi kawai qala Allahu qala Rasulullahi, ba kiyasi ba ijtihadi, balla sana ce wanda ya yi kuskure a ciki yana da lada, ba a yadda bane kuskuren ba dan dama ba ba shi da bane kuskuren ba, dan ba ijtihadi. Kofa a rike take rikin. Tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa wato wai matsayin jama'atul tabligh, wannan ai mun faɗa tun kwane, saboda haka sai ka haƙuri sai wani zikon kuma in mun sake biyo wani da kaina to ya nemi kansa da ba wannan kuma wanda ya tambaya ta ƙarshe shi kuma da ba ta zuwa cikin karatu, yana tambayar cewa da aka ce wanda ya ci iyaka sai iyakar gona kare ko wata da kulotin ko mini magana ta kasalawa.